الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تسي مصطلح الحديث أولنا الرنة الخميس الشرين دا أكو ذو القعدة هجرة من ذن الله صلى الله عليه وسلم شكرا دوبو دايادة اليهو دا أربعين دا أكو لا متانشي درسينا أكو شيما من سايا أكريشم بيتنا ومشاشدة دماليتي ومرسل منه الصحابي سقط وكل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي وما بعلة جمود أو خفا معلل عندهم قد عرف وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن ثم لتي ساتن دي غبات من سايا أكن حديثي غريبي mun fada al-gharib kamar yadda ya fada shine marawa rawin faqat shine hadisin da za a samu kila a dabaka daya wato mutum daya ya ruwaice shi kila a dabakar sahabbai a dabakar tabi'ai kibaru a dabakar tabi'ai awsatu a dabakar tabi'ai sigaru suna ba da misali da hadisin عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات كوكما الأعمال بالنية تشيونا حديثي إن أكي تقسى لكن أبنن كوني راوي دا أكي كرا يحيى ابن سعيد الأنصاري أدبك السشي shi kadai ya ruwaici hadisin daga malaminsa ya da malami Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi malamin sa ne to shi kadai ya ruwaice shi daga gare shi banda shi ba wani wanda ya ruwaice shi a tasa tabaka shi kuma Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi shi kadai a tabakar sai ruwaice shi daga malaminsa wani babban tabi'i yana daga cikin kibarut tabi'in shine Alqamatu ibnu Waqqas yana daga cikin manyan tabi'ai almajirin sayyidina Umar to shi kuma anaso aji shi kadai ji shi daga sayyidina Umar shi kuma sayyidina Umar shi kadai ya ji wannan hadisi daga manzon Allah ba sahabin da ya ruwaice innamal a'malu in ba Umar ba to wannan shi ake kira garibi to amma zama ne mutum ɗaya ya ruwaice shi baya nuni kan cewa hadisin ba mai ƙarfi bane a saboda dukkanin su siƙa ne kowa siƙatun ne Yahya ibnu Sa'id siƙatun shi Muhammad ɗan Ibrahim siƙa sannan Alqama shi ma sika sayyidina Umar sahabi ne to daga kan sani shi Yahya ibnu Sa'id sai hadisin ya yadu ta hanyar mutane da yawa adadi dewa suka ruwaita hadisin daga gare shi to wannan shi ake kira garibi ana samun sahihi ana samun da'if amma wa kullu dukkanin malam hadisin da lam yattasil isnaduhu isnadin sa bai zama sadaddai ba bi hali ta kowane hali isnadi ya riga ya katse wannan silsilatul rijal din nan al-musilatu ila al-matn an wana din ko haddasani fulano haddasani fulano ko akhbarani ko sami'tu to sai zan wani ya cire to wannan shi ake kira munqati'ul awsali to wannan ya goye ne sun yanki bai sado ba yawa kila an samu wani rawi wanda bai jiya daga malaminsa ba wala Allah ya boye dan wasu ruwatu suna haka nan saboda kila ya fi malamin shuhura na shi shi malamin ya fi shi karatu amma ba a san shi ba shi an ka sani saboda wasu dalilai na daban ko ya fi shi shekaru ko ya fi shi kuɗi ko wani abu dai na dalili to in ya zo wai ba da karatun sai ya ɓoye malamin sai ya ta dalisi don kar a ji malamin duk suna haka da ko kuma a da ya yi karatu wajensa amma yanzu ya fi shi karatu to yana jin kunyar a ce a yi shi ɗalibin wani ne saboda ai yanzu ya fi malami ya fi malaminsa karatu an samu haka da yawa daga cikin magabata ka yi karatu wurin mutum amma wasu dalilai wata baiwa ta Allah ta sa ɗalibin ya taso kuma ya kere shi to wancan tsohon karatun da ya jiya daga gare shi sai ya ɓoye to ana samun irin haka nan wanda shi ake kira ta dalisi kamar yadda za a yi bayani nan gaba sau haka duk sanda aka samu isnadi ya tsinke ko mutum ɗai ko biyu ko ma nawa ne to wannan shi ake kira alhadisul munqati wannan da'ifi ne bittifaqil ulama duk isnadin da ba sadadde ba to ba abin nan tunda an faɗa da ka dai rike wannan ka'ida ta ta'rifin hadisi sahihi ita za ta taimake ka duk hadisin da za ka kawo ko za a kawo maka to ya zama wannan shi ne ma'auninka in dai har bai cika waɗannan sharuɗa guda biyar ba to ba hujja da shi ba ka cewa na samu hujja ba ka da dalili ra ga ga hadisi to sai an lalaba ko ittisalu sanad adamu shuzuz wal illa ko sannan rawi ya zama adlun dabitun tamamu dabt amma ba laifi ya zama khafifu dabt to wannan hadisin sai a bashi hukunci ko mataki na hasani ta fuskar istidlali da hadisi hasan da hadisi sahihi duka ana istidlali da su kuma ana hujja da su lakin inda ta'arud al-adilla baina sahihi wal hasan to wannan ana gabatar da sahihi akan hasan li'annahu aqwa martabata da yafi karfin martaba amma hadisi wanda malaman sunna suka ce yafi kowane karfi shine mattafaqa alaihi shaykhani hadisin da kaje an ce bukhari da muslim sun ruwaice shi to wannan in ka same shi rike shi da kyau ba wanda zai kada kai duk wanda zai zo da sabanin sa to ba zai iya kada kai ba kana da hujja mafi karfi ka rike shi summa man farada bihi al-bukhari sai wanda bukhari kawai ya ruwaita akan muslim summa man farada bihi muslim sai wanda muslim ya kadaitu da shi summa maja ala shartihima hadisin da wani ya ruwaito shi kila ko Abu Dawud ko al-Imam an-Nasa'i amma bisa sharadin su sharadin Bukhari da sharadin Muslim duka isnadin ya cika amma bai su ruwaice shi ba summa maja ala shart al-Bukhari summa maja ala shart Muslim summa maja ala shart ghairihima to shine na ƙarshe hadisin da yazo akan sharadin wasun su ko al-Imam Ahmad ko al-Imam Nasa'i ko al-Imam Abu Dawud ko Ibn Majah da sauransu to haka malamai ke kakkasansu wal mu'dalu hadisi gurmu shine mu'dali yana da abdul yana da rashin lafiya a kafarsa ko hannunsa shine as-saqitu ithnan minhu shine hadisin da rawi biyu sun ka cire amma al-tawali ajiri kamar misali a ce hadisi yana da isna yana da wato maruwaita biyar to sai aka samu da na biyu da na uku babu su a isnadi kawai shi na farko ya jingina hadisi zuwa ga na hudu malamin malamin malaminsa to wannan shi ake kira hadisi mu'dali kamata ya jingina shi ga malami na biyu shine malaminsa shi kuma na biyu ya jingina shi zuwa ga na uku shi kuma na uku ya jingina shi zuwa ga na hudu shine ka'ida yawa to in ya zan alat tawali kenan ko kuma koda sun haura uku biyu din kila ko sun kai uku in dai a jere suke to shi ake kira hadisi mu'dali aga ya samu matsala kenan ko ya samu naqasu to shi ma ba a hujja da shi wa ma ata mudallasan hadisin da yazo yana halin tadlisi tadlisi shine kitmanul aibi abuna da illa amma sai ka boye sai ka dan rufe ta yadda in an gani kai tsaye ba kasafai za a iya gano abun na da illa ba algishu kenan to wala shi da tadlisi sai aka maka abu da riga a hakika akwai aibi amma ba za ka iya ganewa ba ka sai kaya suna da illa amma an boye maka a zahiri lahiya lau suke to kaga tadlisi kenan to malamai sun ce haramun ne saboda man gasha na falesa minna ba a tadlisi musamman a harkar ilimi ka faɗi abu yadda yake wadda shi ne ka'ida karka canza karka rage karka ƙara a samu amanatin ilmiya tare da kai yadda ka ji abu to ka haƙaito shi haka ko ma'anarsa ba a son ka kawo yadda ka ji shi haka za ka ɗauko shi karka yi ƙalbi kuma ka fara faɗan ƙarshe sannan ka faɗi farko a yadda ka ji an faɗa ko ka gani a rubuce to haka za ka kawo shi ba a ci dalisi nau'ani shi kashi biyu ne shi hadisi mudallas al-awwalu kashi na farko al-isqatu lishayhi shi ne a cire malami ɗalibi ya ji ruwaya ga malaminsa amma ya zo sai ya cire shi saboda wa'ancan dalilai da mun ka faɗa yana ganin in ya faɗi malamin za a yi ta mamaki ashe kai ɗalibin wane ne kai to shi kuma yana ganin an yi haka ai kujera ce ta kuma malamai sun ce min barakatil ilmi sun ce menene suke cewa ya ibarat yana daga cikin albarka ilimi in menene intisabuhu ko azu akwai ibarat da suka yi amfani da ita amma dai azu din yayi bari mu kawo shi bil ma'ana min barakatil ilmi azuhu ila sahibi ya daga cikin albarka ilimi to in ba naka bane ga wani ka ji shi to in ka zo ka fada in gyara wani in ka zo sai ka fada fa to jama'a shekaran jiya mun samu kuskure amma ko baka kama sunansa ba ba laifi kana iya kawo shi mubahami ko wani dan uwa ko wani malami ya yi min nasiha ko ya yi min gyara shi ke amma kaka zo ka faɗi gyaran ba tare da ka nuna wani ya gyara ma ba dan in kai haka ya nuna kaga abin daga gare ka ne kuma ba haka bane shine an yankula shi na kalto magana mimman fauqahu ga wanda sama da shi malamin sa kenan amma sai ce bi an su can da haka suke sai su yi amfani da lafazin an yawwa kamar kace kawai yazo ya yi amfani da lafazin an fulani ko an zaidin ko an karam ko an kaza kaza can an ana da mun kai bayani a baya sai amfani da lafazin an ko an wannan mai dauri to duk sanda haka isnadi a haka wayannan ba sa nuna sama'i yawwa wani ya ji daga wani to madadin ya akawo sami'tu ko sami'a zaidun min amrin to da aka zo kawai sai aka ce kawai an amrin kawai ko an amrin bai amfani da lafazin sami'a ba ko haddasa ko wasu alfaz wanda ka nuna shi ya ji sai amfani dan su suna nuna an ji ya mubasharatan yana nuna kuma ba a ji mubasharatan ba to wannan ihtimalin shi yasa malamai suka ce in mutum ya amfani da an to sai a koma a gani mudallasi ne ya saba boye malamai to in ya saba shi kenan ba a karban riwayar shi in kuma ba al'adar shi bace sai a karba tunda bai saba ba sana'a ce ta ba to da an bil aini da an ta hamza duk ba sa nuna sama'i kai tsaye muhtamalai ne to duk hadisin da isnadin da yazo da su shi ake kira anana mu'ananun ka an sa'idin an karam to wannan shi ake kira da tadlisul isnad shi wannan kasan farko din an gane ko wasani kaso na biyu la yusqituhu bai cire malamin kawo shi zai amma barkaje yaudarar da zai lakin sai dai yasif awsafahu zai siffanta sifofin malamin bima bihi la yan arif da siffar da ba zai fito fili ba shi malamin ya kawo amma sai ya ambace wani abu wanda ba kowa ya san malamin da wanda zuba ba kile ya kawo wata kunya wadda shi ɗaya samu ita ko ya ambace wani lakabi wanda su malamai ba su san malamin da wannan lakabin ba shina da abin da ya shahara da shi amma sai ya aje shi gefe sai ya ɗauko wani ɓoyayyen suna ko lakabi sai shi fada sai ce sami'tu Aba Abdullahi to ai Abu Abdullahi suna da yawa na ji Baba Abdullahi ya ce kaga ba haka ya kamata ka fada ba kamata ya ambaci sunansa ɓaro-ɓaro to wannan shi ake kira da tajlisu shuyukh wa ma yukhalif duk abin da siqatun siqa yukhalifu ya saba ma almala taron amintattu fihi a cikin abin da ya ruwaita shi gashi ya yi riwaya shi siqa ne amma ga wasu mutum biyu ko uku ko sama ga haka dukkanin su ma siqatu ne sai ya saba musu suka yi riwaya aka sinta shi to fa shaz wannan shi ake kira shaz hadisi wanda ya baudi ya baude ma ka'ida ka'ida wadancan ai kaga su ya kamata a ce ya mara musu baya ko amma ya sa musu sai a ce to aje abin nan din ko a luga kana jin shaz wa shazu ma'anil qiyas yankubu walau fa shastu imaluhu kayasib kamar da Sheikh Abdullah yake fada to ko a luga a nahwu sarfu da sauransu ana samun shuzuz abin da su can sun ce shaz su kuma shine abin da ya saba ma kiyasi ma'ana ka'ida an ga ka'ida ta larabci ta sarbu shine hasiba a ce ya hasabu ba hasiba ya hasibu ba hadha khilaful qiyas to amma sai gashi qur'ani ya zo da ya hasibu annama lahu akhlada to kuma qur'ani fasihi to shine in sun zo sai su yi dubara sai su ce shazun fasihun to wannan gara fasiha ce ba a jayayya da ita nasina amma shazun ya saba ma ka'ida mu ba haka mun ga sani to fa'ila gabata ya zamo ya fa'alu wannan shine kai wannan sai an shiga sarfu ba karatun ku bane wal maqalub to hadisi wanda aka an kai kalbin sa aka juye shi tala ya biyo bayan hadisi shaz kismani kuma kashi biyu ne na farko ibdalu rawi akwai canza rawi ma kowane irin rawi ne bi rawin sai ka kawo wani rawi suna ya gane in suna so su gyara hadisi in sun haɗu da jahili wanda bai san ilmin rijali ba sai ya zo da hadisi da isnadi to sai ya lalaba sai ya ga isnadin ga wani na da matsala sai ya cire shi sai ya kawo wani mai kama da shi amma shi siƙa ne sai shi maka to wannan zai ce ya yi ƙalbi kenan ya yi ƙalbi duk wannan an zamu suna yi sai a ce ya yi ƙalbin rawi kenan to wasu suna yin haka da gangan wasu kuma suna yi akan kuskure suna yi saboda fanni ne mai wahala sosai kaga kiyaye asma'ur rijal yana da wahala akwai waɗanda sunayensu sun zamo iri ɗaya sunansu ɗaya kunyarsu ɗaya garinsu ɗaya laƙabinsu ɗaya waɗanda suna sun yi tarayya a kunya sun yi tarayya a laƙabi sun yi tarayya a gari ma sun yi tarayya to ya za ka yi kuma yana yiwa ɗayan siƙa ɗayan za'ifi to wannan sai an je misbahur rawi kowa ya neme shi da an gama wannan shi za a sa insha Allah to wanda bai da sai ya je kasuwa ya abin nan sai na biyu kashi na biyu na alhadisul maqalub shine qalbu isnadin limatinin wato canza isnadin wani hadisi a zari isnadin sukutun sai a dauko wani isnadin amaka kaga hadisin ya samu sabon ya samu sabon isnadi ko to qismu wannan shine kaso na biyu wancan ɗayan kawai za a canza wannan kuma gaba ɗaya an kwashe isnadin an kawo sabon isnadi duk wannan za mu ji misalai insha Allahu ta'ala sai ce wal fardu to akwai hadisi fardi wanda tunda yayi magana garibi ma bai kamata ya kawo shi ba shine ma duk hadisin da qayyatahu ka takaita shi kai mai da baibiya bi siqati da cewa wani amintacce kawai ya ruwaice shi shine hadisi fardi ka garibi kenan kila ce a sahabbai sayyidina Umar da ya ruwaice shi kaza to wannan su da kira dai da alfardu ko algarib duk ɗaya ne amma mai yiwa ƙarin da yake son yayi gaba shi yasa ya kawo shi au jami'in ko ka kayyade shi da wata jama'a yawa kamar duk garin nan misali a ce kowa rawi ne amma kai sai ka kaɗe ta da riwaya sauran ba su ruwaita ba to wannan sai a ce in farada an kaza in farada an ahali argungu bi riwayati kaza to akwai misalan irin wannan aw qasrin ala riwayati, ko kuma an takaita shi akan riwayatar ma'ana. Hadisin yana da duruk da yawa, to shi sai ruwaito hadisin da wata ma'ana da wani lafazi wanda ba irin wanda an karwaito ko marwaita sun karwaito shi da shi ba, amma ma'ana ɗaya ce. Saƙon da ke cikin lafazin sa shike cikin lafazin wa'ancan, to shi ma ana samun hakan, amma hadisi ɗaya ne. Kamar hadisin almasu alal khufaini, zaka ga an ruwaito shi ta alfazi daban-daban da ma'anoni daban-daban, ta da samun irin hakan. To shi ma wannan ana kiransa da fardi, sai a ce to in farada bi riwayati hazal ma'ana, shi kadai ya ruwaito wannan ma'anat, ana shi lafazin kenan. Kamar innamal a'malu binniyat, yazo da innama yazo da cire ta al'amalu binniyat, duka a ruwaito, sannan yazo da al'amalu binniya, lafazin Bukhari kenan, al'amalu binniya, babu innama, sannan kuma binniya din ya kawo shi bil ifrat. To ana samun irin wannan cikin maruwaita, kaga dai duk sakon ɗaya ne. Ko ka ce al'amalu binniyati, ko ka ce al'amalu binniya, a larabci duk ma'ana ɗaya ce. Kawo binniyati da jami'i da baya ƙara mai komi. Kawo shi tunda abinda mulhaki ne, mulhaqun ne bi jam'il mu'annas as-salim. Saboda haka ana iya kawo mai mufradi ko a kawo mai jami'i, duk ma'ana ɗaya ce. To sai ce wa ma bi illatin gumudun aw khafa, duk da ya sa gumudin, amma dai yana iya ɗaukar li'irabi. Wa ma bi illatin wa ma bi gumudin, duk ba matsala. Wa ma bi illatin, duk hadisin da yake kunshi da wata illa ko yake kunshi da gumudu. Gumud shine yana ɗauke da wani abu wanda ba bayyananne ba, an kasa gane ma hakikanin abin, akwai ɗan rudu a ciki, aw khafa, ko akwai wani abu da ya ɓoyu, an kasa gane, tunda komai ana son shi, harka karatu komai a fili yake, ba a son ishkali, ba a son rikici, ba a son gumud, ba a son ɓoyuwar wani abu, ko ma'ana ta zan a ɓoye. To sai ka ga malamai suna ta kai da kawo yaya za a yi a gano me ake nufi, kara dora mutane bisa matsala. Ko kuma hadisi ya zo da wani abu da rikici a cikinsa da ishkali, to sai su yi kokari sun gano yaya abin yake. To wannan mu'allalun shi ake kira hadisi mai illa. Irin shi ne sai ka ji an ce walahu illatun, ai yana da illa a cikinsa. Indahum, a wurin su malaman hadisi, kare urefa a haka an ka san suna fada a cikin littattafansu. To kenan sharadi ne ita illa ko gumudi ko khafa, duka yana zuwa isnadi, yana zuwa a matani, duka ana iya samu. Ana iya samu wa zuhtila fi sanadin, shi kuma hadisin da isnadinsa ya saba aw matni ko mataninsa, ya zo da isnadi kaza, ya zo da isnadi ka, kuma isnadin nan ya saba, kila wani zubin a ce an ruwaito daga wani, wani zubin a ce an ruwaito daga babansa, wani zubin a ce an ruwaito ga ɗansa, to me hakikanin gaskiyar lamari? To ana saba irin haka, to irin wannan shi ko a isnadi, ko ana samu kuma a matani, wani jibin a rubaito da lafazi kaza, wani lokacin kuma a rubaito da wani lafazi, kuma sun saba ma juna. To muttaribun, to wannan sai ka sun ce haza muttaribun. Yawwa, to suna nan da yawa irin su hadisin da ya hana azumi ranar Asabar, suka ce yana da wannan matsala, to shi yasa aka samu wasu son raunana shi. al-ittirab shi ma dai wani nau'i ne na illa inda uhailil fanni a wurin wato ma abuta fannin ilimin hadisi to haka suke kawo in kai sun ce muttaribun abinda suke nufi kenan to wannan duka ane maka sharhi ne na istilahatu na malaman hadisi in kaji an ce kaza to kaza ake nufi in kaji an ce kaza kaza ake nufi eh to nan za mu tsaya wani sati in mun dawo sai mu karasa manufar mu kawai nan sharhin musalahat ba za mu tsawaita kamar yadda al'adar karatun mu take saboda in an ce za a yi bayani za a yi sharhi sosai to akalla littafi ya kamata ya samu darasi 40 haka ko wani kisimi ya samu darasi cikakke a yi sharhin sa a yi bayani a kawo misalai a kawo akwalo na malamai to kaga karatun zai yi yawa to tunda kuma shi bai kawo amsila ba amma amisbahur rawi yana buga misalai wurare da yawa duwayen ga abubuwa da aka ambata akwai su can hadda kari ma hadda abinda shi bai ambata ba duk zaka samu tare da misali da sharhi da sauran abubuwa to in an je can sai a fada daya bayani amma na almuhim shine ka santa kuma ka haddace ta in an zo karatun hadisi an ce kaza ka san abin da ake nufi can kuma sai a fito maka da misalai sai ka kara kai kuma da naka bahasi da bincike sai ka fito da wasu abubuwa da haka ake tara ilimi to amma wannan kawai sharhi ne wajiz takaitacce sosai ya kamata a ce kowane daga cikin aka samu dinnan misali muttarib a yi mai darasi nashi na kanshi mu'allal shi ma haka ashazu shi ma haka al-maqalubu shi ma haka al-munqati'u al-mudallas da sauransu kowane yana da nashi shari to ba za mu tsawaita bayani ba tunda akwai littafin da ke da wannan tsari amma mai yiwuwa zuwa gaba an samu lokaci karatu na biyu da za a wa littafin sai a fito da wannan tsarin watakila hadda bayanai waɗanda suka shafi lugha da sarfu da nahawu da balaga duka za a dan fito da su da li'irabi ma gaba daya don shi ne ka'idar karatu in an zo karatu to duk abin da ke da alaka da karatu sai an faɗe shi ba a ce ya to ai musu alawar hadisi dai ake karatu shi dai za a ambata Allah komi faɗa ake za a yi li'irabi za a faɗi fa'idodi na nahawu za a faɗi ka'idodi na sarfu za a faɗi ka'idodi na balaga da sauransu amfanin bin wannan tsari na karatu yana da wahala kuma yana da wuya amma amfanin shi karatu ne kuma ma'at tatbiq kana karatu kana dabbaka ka'idodin da kake karatu dan in kana karanta ilimi kuma baka dabbaka shi a aikace to sai ya bace sai ka neme shi karasa kana karanta nawa sai ka ce wai sai in nazo na haude zan yi li'irabi in ka je tafsiri kai li'irabi in ka je hadisi kai li'irabi in ka je fiqhu kai li'irabi sai ya taimaka maka ka dabbaka abin da ka karanta nawa sai ya zan koyo shi ka'idodin suna tare da kai to shine amfani wannan haka balaga haka sarfu haka shi ma musalawul hadisi in abinda ake karatu kila akwai bukatar a kawo hadisi to sai ai dirasa isnadin sa da sauransu shi ma sai a dabbaka ilimin amma duk mutumin da baya bin wannan usulubi a karatu to ba zai taba gane ilimi ba kuma ba zai kware a karatu ba an gane sai ka ka karanta ba amma baka tsaya ka kware a ciki ba ba za ka samu mahara da hibra a ciki ba to shi yasa za ka ga su can malamai suna bin wannan usuli amma yana da wahala ba kowa ke iya wannan ba. Allah ya samu dace. To subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.